اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خلیفہ سرم مالمائی شگبان ونم کنگیان البرکہ سرم مندوبین کنگیان مسویا منزان اللہ نوانن گریم البرکہ گرم فنچوہ garin da yana da matukar girma da daraja a zuciyata ba dan komai ba ayyau da nake tsaye a gaban ku Allah ya sa na yi yawo a duniya na ziyarci kasashe 64 amma ba kwa bi na bashin rantsuwa a iya sani na bangagari da mutanansa ke tabbaka soyayyar annabi kamar yadda suke faɗa a aikace ba kamar mutanen kuntuwa babu a wannan zamani wanda ya tallata annabi a duniya kamar maulana Sheikh Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu amma babu inda naje na samu dama na sa takalmin da gosul lokaci ya sa sai a garin kuntuwa wanda sanadiyar mai girma almarhum khalifa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa rahama hakan ta tabbata kuma abubuwan da shugaban kungiya ya lissafa a yanzu wanda kuma mai gudanar da shirye-shirye ya taliki a kai yana tabbatar da abin da na faɗa saboda tunawa da lokacin da aka samu ma'aiki masoya ma'aiki na garin Funtuwa su fitar da wanda yake cikin kangi daga kangi wato kangi na daurin gidan yari a ziyarci mutane a asibiti a koyawa mutane sana'a kuma mutanen da aka koyawa sana'ar mata masu marayu sannan a kewaye gari wanda ya manta cewa babu shakka akwai wata kyauta wacce babu irin ta da lokacin da aka yi samar da kyautar a tunatar da shi sannan a kira taro na ƙarawa juna ilimi a kan abin da ya shafi wani abu na ma'aiki da sauransu gaskiya mutanen Funtuwa babu abin da zan ce sai Allah ya yi muku irin abin da yake wa masoya annabi. Alhamdulillah, yau ɗaya ga watan Rabiul Awwal, hijirar ma'aiki 1446 wanda ya yi daidai da 4 ga watan Satumba miladiya 2024. A nan a lissafin shamsiya, wato yau 4 ga watan Satumba miladiya 2024, a lissafin shamsiya ya yi daidai yau da shekara 1453 da wata 4 da kwana 15 daidai da samuwar Annabi Muhammad a lissafin shamsiya. Shekara 1453 da wata 4 da kwana 15 daidai da samuwar ma'aiki, domin a lissafin shamsiya an samu ma'aiki ne ranar Litinin wanda ya yi daidai da 20 ga watan Afrilu miladiya 571. Abinda aka ce zan yi magana a kai shi ne masallacin ma'aiki, Al-Masjidin Nabawi, Al-Haramun Nabawi, Masjidin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jawabi ma insha Allah zai gudana kamar haka. Na farko zan yi magana akan yadda aka samu filin da aka gina masallacin, sannan insha Allah zan faɗi wani abu kaɗan game da yadda masallacin yake lokacin da aka gina shi, sannan insha Allah zan yi magana akan waɗanne irin ayyuka ma'aiki ya riƙa gudanarwa a masallacin, sannan in yi magana insha Allah kaɗan daga cikin falalolin masallacin, sannan in yi magana akan yadda masallacin yake a yanzu. Ba za a yi magana akan masallacin ma'aiki ba sai an ɗauko abincin daga garin Makka. Ranar 1 ga watan Rabiul Awwal, wanda a wannan lokaci ya yi daidai da 17 ga watan Yuni miladiya 622, ranar Alhamis, da daddare, da izinin Allah, manzon Allah ya tafi kogon Sauru, wanda kogon Sauru daga Ka'aba zuwa kogon kilomita 8 ne, kilomita 8 domin mil 5 ne. Sannan da yawa na san alhazan jihar Katsina akan sauke suna a unguwar Misfala a Makka. To wannan kogo yana kudu da Misfala, daga Misfala inda ake sauke alhazan kaman jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Niger, jihar Kano da sauran jihohin Arewa maso yamma, da fi kilomita 2.3 ba. Mazalla da Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wannan kogo, zan maimaita rana a lissafin shamsiya ranar 17 ga watan Yuni, June miladiya 622, wanda ya daidai da 1 ga watan Rabiul Awwal. a shekarar da za a fara hijira. Ya shiga ran Alhamis, ya kwana Juma'a, Asabar, Lahadi, ya kwana uku dai a cikin kogon. Alhamis da daddare a waye garin Juma'a kwana ɗaya, Asabar kwana biyu, Lahadi kwana uku. Ranar Lahadi mazala da Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu suka fita daga wannan kogo, suka kama hanya suka yi arewa, mana sun nufi Yathriba a lokacin garin da ake kira Madina a yanzu, sai da suka kwana takwas a hanya. To ranar 28 ga watan Yuni miladiya 1622, wanda ya daidai da 12 ga watan Rabiul Awwal a shekarar da aka yi hijira, manzo Allah ya isa wajen garin Madina. A wannan lokaci wajen gari ne, amma yanzu gurin yana cikin Madina, wato Quba. Da ya je Quba, sai ya sauka a gidan wani bawan Allah wanda ake kiran shi Kultum ibn al-Haram. Sai na Bakar ya sauka a gidan wani bawan Allah da ake kira Habib ibn Asaf. Allah shi kara musu yadda. Mazala ya isa 12 ga watan Rabiul Awwal a shekarar da aka yi hijira, wanda ya daidai, ina maimaitawa, da 28 ga watan Yuni miladiya 1622. A nan kuma mazala ya assasa masallaci na farko, nan ake zuwa a salloli guda 5 a tsawon kwanaki 4. To ranar Juma'a 16 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta farko da ake hijira, wanda ya yi daidai da 2 ga watan Yuli miladiya 1622, manzon Allah ya assasa yin Juma'a ta farko a wani guri da ake kira Wadir Ramina, tsakanin, yana Quba ne amma kwari ne a lokacin, tsakanin shi da masallacin Quba mita 900, bai cika kilomita 1 ba. So daga kabilar da ke zama a gurin, Banu Salim ibn Auf, suka yadda aka assasa Juma'a da mutum 100 a ranar Juma'a. Zan maimaita ranar Al-Safin Shamsiya, ranar Juma'a 2 ga watan Yuli miladiya 1622, wanda ya yi daidai da 16 ga watan Rabiul Awwal shekarar da aka yi hijira. To da aka idan da sallar Juma'a a wannan rana, sai manzon Allah ya hau taguwar shi Qaswa, yana ta tafiya da sahabbai duk inda ya wuce. Sai mutane su buri da ma manzon Allah zai tsaya a nan. To sai ce, khallu sabilaha fa innaha ma'amura, ita wannan taguwa ku rabu da ita, an umarce ta ne, akwai wurin da aka umarce ta ta je. To tana cikin tafiya, sai ta zo wani fili. Wannan filin ana yin abubuwa guda biyu a ciki. Mushrikai na garin Madina a lokacin, tunda akwai mushrikai, idan aka yi musu mutuwa, wasu daga cikinsu a wannan fili ake zuwa a binne su. Sannan ta ɓangaren na filin ana shanya dabino. Wannan fili yana da faɗin murabba'in mita 150,000. Zan faɗa da Turanci saboda a gane. 1,050 square meters shi ne girman filin. Sai mazala da wannan taguwa ta durƙusa a wannan wuri, sai ce, to nan ne aka umarce ta. Ina masu wannan filin? To filin na wasu marayu ne guda biyu, da Sahal da Suhail ƴaƴan Amr, wato Sahal babba da kuma Sahal ƙarami. Suhail tasgiri ne na Sahal. Sai mai ce a zo da su suna ƙarƙashin kulawar As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu. Sai ce ina son wannan fili zan yi masallaci, yau za ku sayar mun? Sai wa'annan marayu suka ce a'a, ba za mu sayar maka ba, mun baka kyauta. Sai Annabi ya ce a'a, tunda marayu ne siya za mu, kuɗin a riƙa kulawa da rayuwarsu ta yau da kullum. Sai ya umarci sai da Abubakar ya biya kuɗin filin. Kuɗin filin shi ne dinare goma. Dinare goma a yau yana daidai da Nairar Najeriya miliyan 500,308. Wato wannan shi ne kuɗin da aka sai filin da aka gina masallacin Annabi. Ya ta yi aka samu naira 500,308. Saboda a yau ɗin nan, kamar yadda ka sani, nisabin zakka dinare 20 ne. Dinare 20 a yau yana daidai da naira 11,710,600. To tunda dinare goma aka siya, in ka raba wannan biyu za ka samu naira 500,308,800. Wannan shi ne filin da aka sai, kuɗin da aka sai filin da aka gina masallacin. Filin yana da girman mene murabba'in mita 1,050. To ina za a sauke Annabi yanzu an samu masallaci, gurin da za a yi masallaci. Sai Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya ce zai sauke Annabi, yana da gidan sama. Sai ya sauke Annabi a gidan ƙasa saboda Annabi ya riƙa samun sauƙin tafiya wurin duba aiki, shi kuma da iyalin shi suna sama. To wannan Abu Ayyub al-Ansari a cikin bacci sai mafarki yana da damuwa, ya za a yi ka riƙa taka kan Annabi? Annabi yana ƙasa kai kana taka shi. Sai ya tashi. To da wagari ya waye, bayan an yi sallar subahi, sai ya roƙi Annabi cewa Annabi ya koma gidan sama, ya koma sama shi ya dawo ƙasa. Sai ya gaya wa Annabi dalili. To da yake Annabi rahama ne ga halitta, sai Annabi ya karɓi wannan abu da Abu Ayyub al-Ansari ya yi. To wannan masallaci aka ɗauki wata 7 ana gina shi. Tsawon wata 7 nan ba a yi tunani ba, Annabi bai yi tunanin a gina masa gidan iyali ba. A lokacin matan shi biyu ne, da Aisha Ummul Muminina radiyallahu anha da Sauda Ummul Muminina radiyallahu anha. To wata 7 aka yi ana gina masallacin. Annabi da kanshi ya shiga aikin ginin masallacin, yana ɗaukar bulo ya kai wani zubin ya aza. Amma a cikin sahabbai akwai wanda shi bulo biyu ma yake ɗauka, shi ne Ammar ibn Yasir. Saboda ƙoƙarin shi da Annabi ya gani, Annabi da kanshi yake share mai ƙura, yana cewa Allah ka yi wa Ammar rahama. To aka yi masallaci daga kudu zuwa arewa. Masallacin yana da tsawon mita 35. Daga gabas zuwa yamma masallacin yana da faɗin mita 30. Kannan Annabi ya koya wa duniya gini, cewa abinda yake riƙe gini shi ne harshashi. Sai da aka yi harshashi da duwatsu, foundation mai tsawon mita 1.5, wato mita 1.5. Foundation mai tsawon mita 1.5 mita, wato mita 1.5. Sannan ginin ne tsawon mita 2.5. Mita 2.5 tsawon ginin. Sannan aka rufe ginin da tamkar dabino. sannan kibla sai da mana kiblan masallaci shine fuskantar arewa, arewa ce kibla. Sai da aka yanka na tsawon wata 17 ko wata 18 kafin Allah subhanahu wataala ya bayar da umarnin a canza alkibla, a daina fuskantar Baitul Maqdis a fuskanci Almasjid Al-Haram. Lokacin da aka yi wannan masallaci yana da kofofi guda uku, kofa uku Annabi ya sa a yi. Kofa ta farko, kofar da aka yi a gabas, ita wannan kofa ita ce Annabi yake shigowa in zai shiga masallacin, in ya fito daga gidan da aka sauke shi, gidan Abu Ayyub Al-Ansari. Sannan kuma kofa tana kallon gidan iyalan Sayyidina Usman, Allah shi kara masa yadda. Sannan idan Jibrilu alaihi salam zai zo gurin ma'aiki, ta nan yake shiga kofa farko kenan. Kofa ta biyu, kofar yamma, akwai wata mata Atika radiyallahu anha, daga baya ta auri Sayyidina Umar, Allah shi kara masa yadda. To sai aka yi kofa a yamma tana kallon gidanta. Sai kofa ta uku, ita wannan kofa ta uku an yi ta ne a kudu, saboda lokacin kiblan masallacin arewa ne. Idan na zo bayani yadda masallacin yake yanzu, Allah ya gazin faɗi yadda kofofin suke a yanzu. Saboda haka lokacin da aka gina masallacin, abin da nake so ƴan uwa su fahimta, Annabi kofa uku ya yi wa masallacin shi. Kuma masallacin ba shi da girma, daga kudu zuwa arewa mita 35, gabas zuwa yamma mita 30, tsawon gini zuwa inda aka yi rufi mita 2.5, foundation mita 1.5, kofofi guda uku. Kibla ana kallon ina daga farko har tsawon mita 17 ko wata 18, ana kallon ina arewa, nan ne kiblan masallacin. Yanzu a takaice an gama masallaci. Da aka gama masallaci, sai manzon Allah ya ce to yana bukata a gina ma iyalan shi gida, yana so ya koma ya zauna tare da iyalansa, saboda ya kyale Abu Ayyub Al-Ansari ya zauna da iyalansa. To lokacin mahaifi yana da mata guda biyu ne, kamar yadda na faɗa da farko, Ummul Mu'minina Hafsa Sauda da Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anhuma. To sai aka gina gidan Annabi guda biyu kacal. Duk sanda mahaifi ya kara mata, sai a kara gini. Duk sanda ya kara mata, sai a kara gini. Duk sanda ya kara mata, sai a kara gini. A ina? A wajen masallacin. A wajen masallacin. A ina? A wajen masallaci, gabas da masallaci. Haka aka ginawa matan Annabi gidajensu. Me ake a masallaci? Na farko da aka gama masallacin, sallah. Kafin a gama masallacin, yaya Annabi da sahabbai suke sallah? Duk inda Annabi ya tafi a cikin garin Madina, inda sallah ta same shi, a nan yake yi. Amma yanzu an yi masallaci, saboda haka sai Annabi ya bada umarni yanzu a masallacin nan za a riƙa yin sallah. Saboda haka aiki na farko da ake a masallacin shine sallah. Sannan karantarwa, a nan Annabi yake karantar da sahabbai. Koti, wato masallacin shine makaranta, shine jami'a. Sannan kuma nan ne koti. In an samu saɓani tsakanin wannan sahabi da wannan sahabi, a nan Annabi zai yi shari'a. Saboda haka masallacin shine kotu. Idan Annabi ya yi baki, a nan zai karɓi baki, a nan zai tattauna da baki. Sannan abu na gaba, masallacin kuma shine wurin masaukin sahabbai talakawa da ba su da gida. Idan aka gama sallar isha'i, taimakon kowa yana komawa gidan shi, sahabbai waɗanda ba su da gida, to a masallacin ba su kwana. Wato ya zame musu nan ne masaukinsu, wannan masallaci. falalar masallaci. Mun ji gashi an samar da masallaci ga irin ayyukan da aka yi. Masallacin babbar falalar da ya more da ita shi ne cewa annabi ya shiga cikin aikin gina shi. Domin masallacin da aka gina a Quba, annabi umarni ya bayar a gina, amma bai shiga cikin harkar ginin ba. Amma gina masallacinsa almajirin Nabawi, annabi da kansa yana ɗaukar bulo ya kai gurin da za a aza a ji a ƙara gini. Saboda annabi duk duniya babu masallacin da annabi ya shiga harkar gina shi da ƙarfinsa ya yi bumi sai almasjidin Nabawi. Almasjidin Nabawi, masallacin annabi, almasjidin Nabawi. Sannan abu na biyu, idan kai sallah a wannan masallaci, to abinda za ka samu ya fi ka yi sallah 1000 a wani masallaci banda almasjidul haram. Wato kamar idan misali a wannan gari mai albarka kuntuwa, sai kai sallah a zahar, wani ɗan kuntuwa shi kuma ya tafi yana Madina, sai ya sallah a zahar a almasjidul Nabawi. To kafin ka sami irin abinda ya samu, gashi dukkan ku ƴan kuntuwa ne kuma a zahar kuka yi, sai ka yi sallar wata 6 da kwana 20 sannan ta yi daidai da tashi. Fiyama, domin a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisi sahihi, annabi yana cewa salatin fi masjidi haza khairu min alif salatin fi ma siwahu illa almasjid alharama. Alhadith, salla a cikin masallaci na wannan ya fi alheri fiye da salla 1000 wanda aka yi a wani sa sai dai almasjid alharam ne, wato masallacin Ka'aba. Don zo bayani akan wannan salla 1000 kafin mu kai ga abin da ya fita, ya za a yi ka samu azhar 1000, la'asar 1000, magariba 1000, isha'i 1000, subahi 1000. Azhar 1000 ana yin ta ne a cikin wata 6 da kwana 20. Saboda haka duk wanda ya salla a almasjidin Nabawi, to kafin ka samu abin da ya samu sai ka yi sallar wata 6 da kwana 20. Azhar ɗinka a kuntuwa ta wata 6 da kwana 20 ita ce daidai da azhar 1 da mutum ya yi a almasjidin Nabawi. Fiyama, saboda haka hadisi ya tabbatar da wannan hadisi. Akwai wanda ya zo da afdal salatin fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fima siwahu min almasajidi illa almasjid alharama. Alhadith, hadith ya zo da fin falala, ya zo kuma da fin alheri. To wannan yana daga cikin falalarsa. Sannan yana daga cikin falalarsa annabi ne limaminsa na farko. Saboda haka duk wanda ya salla a almasjidin Nabawi ya yi salla a masallacin da da annabi ne liman. Sannan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu liman na biyu, Umar radiyallahu anhu liman na uku, Usman radiyallahu anhu liman na hudu, Ali radiyallahu anhu liman na biyar. Saboda haka da annabi da al-khulafa'ur rashidun sun yi limanci a masallacin annabi da ke Madina. Wannan yana daga cikin falalarsa cewa annabi ya yi limanci a masallacin. Masjid Quba annabi ya yi limanci a wurin, amma sai na Abubakar bai limanci a wurin ba, sai na Umar bai limanci a wurin ba, sai na Usman bai limanci a wurin ba, sai na Ali bai limanci a wurin ba. Kaga kenan almasjidin Nabawi ya samu ƙarin cewa al-khulafa'ur rashidun sun yi limanci a masallaci a cikin shi. Ba masallacin da ya samu wannan
kamar shi.
Sannan yana daga cikin falalarsa masallacin ma'aiki, idan kai sallah a masallacin sallah 40 a jere, sallah 40 kwana takwas kenan, to za a yi mata abubuwa guda uku. Za a rubuta ta cewa kai dinnan an rubuta ta cewa ka karanta daga azaba, ba za a yi maka azaba ba. Za a rubuta cewa kai dinnan ka tsira daga wuta, sannan kuma za a rubuta cewa kai dinnan ka kubuta daga munafinci, kai ba munafiki bane. Wato duk wanda ya samu ya sallah 40 al-Masjidin Nabawi ya samu wannan abubuwa. Akwai hadisi wanda yake cikin Musnad na Ahmad, yana cikin kuma Al-Awsat na Tabarani, an samu daga Anas dan Malik. Annabi yake cewa man salla fi masjidi 40 salatan la tafutuhu salatun kutiba lahu bara'atun minan nari wa najatun min al'azabi wa bari'a min an-nifaq, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Duk wanda ya salla 40 a cikin masallaci na, sallah ɗaya ba ta wuce shi ba, to za a rubuta mishi barranta daga wuta, za a rubuta mishi tsira daga azaba, sannan kuma ya kubuta daga munafinci. Sallah 40, amma malamai suka ce da sharaɗi, sharaɗin shi ne kar ka bara harama ta wuce maka. Wani abin da malamai suka ƙara, wato kai sallah 40 kwana takwas a Al-Masjidin Nabawi, ka bara harama ba ta wuce ka ba, a yadda malamai suka ƙara. In kuma ka lura da zahirin hadisin, in dai ka samu raka'a liman bai ɗago da zarfu ba, ma'ana ka samu raka'a kenan. Ko yaya dai kai sallah 40 a Al-Masjidin Nabawi, ga abubuwan da za ka samu, kai ba ɗan wuta ba ne, ba kai ba azaba, sannan kuma kai ba munafiki ba ne. Sannan yana daga cikin falalar wannan masallaci, duk duniya babu wani guri da yake da ɓangaren aljanna sai wannan masallacin. A hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu, wanda Bukhari ya rawaita, manzon Allah ya ce ma baina baiti wa minbari rawbatun min riyadil janna wa minbari ala haudi, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Wato ma baina baiti wa minbari rawbatun min riyadil janna, abinda ke tsakanin gidana daki na, wato inda yake a kwance yanzu dakin ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha, shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar Allah ya kara musu yadda, to gurin da yake tsakanin wannan wuri da mimbarin Annabi, dan sayi ne daga cikin dokoyoyin aljanna. Idan kai rantsuwa ka san mutum a funtuwa gari mai albarka, sai ka hange shi a rauda, sai aka kira ka waya, ina wane, sai ka ce na gan shi a aljanna, ba za ka yi kafara ba. Abinda ka faɗa haka ne, aljanna ka gan shi. Saboda Annabi ne ya faɗa cewa wannan wurin tsakanin ɗakinsa da mimbarinsa don sayi ne daga cikin dokoyoyin aljanna. Duk duniya ba wurin da ya samu wannan sai Al-Masjidin Nabawi, masallacin Annabi. Sannan yana daga cikin falalan masallacin shi ne masallaci na biyu daga cikin masallatai guda uku wanda Annabi ya ce ba a ɗaura sirdi zuwa ga kowane masallaci sai zuwa gare su, wanda wannan hadisi wanda na ba su fahimce shi ba suke amfani da shi ta hana ziyarar Annabi sai dai ka ziyarci masallaci. To wannan yana daga ciki. A nan hadisi ya nuna cewa idan kai sallah a masallacin Ka'aba, to kafin a sami irin abin da ka samu sai mutum yayi sallah 100,000, amma a masallacin Annabi aka ce fiye da 1,000. Dalilin shi ne duk duniya babu garin da ko tunani kai maka yi sako za a rubuta ma zanubin sai garin Makka da nassin Alkur'ani, wa man yurid bihi ilhadin bi dhulmin yudhiqhu min adhabin alim. In kana garin Makka, duk aikin alherin da kai wanda in mutunciwa mai lada ɗaya za a baka, to a Makka lada 100,000 za a baka. Amma in kana kuntuwa kai niyyar ka aikata zunubi baka aikata ba, da za a rubuta ma zunubi ba, amma a Makka in kai niyyar aikata zunubi ko baka aikata ba, za a rubuta ma zunubi 100,000. Domin Makka gari ne na jalala, Madina kuma gari ne na jamala. Saboda haka idan mutanen kunce guda biyu suna Saudi Arabia, ɗaya yana Madina, in yi sallah zai samu kamar ya yi wannan sallar ne fiye da 1,000, ɗaya kuma in yayi a Makka zai samu ladan wannan sallar kamar ya yi ne sau 100,000. To amma wanda yake samun 1,000 shi idan ne tunanin ya aikata zunubi ba za a rubuta mai kowane zunubi ba, amma wanda yake Makka in ya tunanin ya aikata wani zunubi za a rubuta mai zunubi 100,000. Dan Allah wane ne zai dawo kuntuwa da lada? Wane ne zai dawo da lada? Shi yasa idan kuka duba lokacin da mutum ne yake da hali ya tsara yadda zai yi aikin haji ba gwamnati ba, za ku ga cewa ba a zuwa ziyara Madina istihdadan sai an gama aikin haji. Dalili saboda duk abin da ka nufto a can, idan ka zo nan sai a wanke ka. Wannan shi ne dalili. Amma yanzu hukuma ce ke tsara yadda za a tafi aikin haji, shi yasa ma hatta mutane wasu da yawa sai ka ji su ce mai Madina za mu fara. To ka riga ka je gidan jamala, sai ka gama za ka taho gidan jalala, daga gidan jalala sai Jidda. Ina fata an gane. Saboda haka in kai ne za ka tsara tafiyarka ta umara, idan ka duba umarar mutanen da aikin haji na mutanen da suka gabata, za ka ga cewa ba sa zuwa Madina ziyara sai sun gama aikin umara ko sun gama aikin haji. Da haka idan ka bi karatun fiqh haka za ka gani. Yadda masallacin yake a yanzu, yadda masallacin yake a yanzu, a yanzu masallacin yana da girman murabba'in mita 82,000, amma lokacin da aka gina shi yana da girman murabba'in mita 150,000 kamar yadda na faɗa a baya. Saboda haka a yadda masallacin yake a yanzu ya fi yadda Annabi ya gina shi so 78,000. So 78,000 wannan faɗaɗa shi da aka yi an faɗaɗa shi so 10, wanda ya fara faɗaɗawa shi ne Annabi da kansa. Lokacin da aka dawo yakin Khaibara, hijira na da shekara 7, da yake an samu ganima sosai a Khaibara, to sai Annabi ya yi amfani da wani ɓangare na dukiyar Khaibara ya faɗaɗa masallacin Madina, masallacin Annabi. Saboda haka tunda aka gina masallacin sai da ya ɗauki shekara 6, ba a nene ba, ba a faɗaɗa shi ba. sannan da sai na Abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa bai taba masallacin ba a cikin al-khulafa ar-rashidin guda hudu guda biyu ne kawai suka fadada masallacin wato da sayyidina Umar radiyallahu anhu da sayyidina Usman radiyallahu anhu sannan kun duba na fada muku a lokacin annabi masallacin yana da kofa uku ne yau masallacin yana da ramin kofa 43 amma kofofi 86 dalili inda nake kallon na ramin kofa ne amma kuka duba za ku ga za a iya sa kofa biyu kila ma kofa biyu ne a wurin amma rami daya mana kofa ce dogo to ramin kofar haka da aka sa a almajidin nabawi yanzu 43 ne amma kowace kofa an yi ta mutane za su shigo wasu kuma su fita ta dan bangara wato ba wannan bane wato kamar titi ne mota na shigowa nan mota na fita nan saboda haka in ka hada za ka ga kenan yana da kofofi 86 amma ramin kofa 43 amma a zamanin maiki kofofi 3 ne yau kofofin da suke a lokacin maiki suna nan kofar Jabat wacce da ake kiranta babu Nabi ko kuma babu Usmana radiyallahu anhu saboda tana fuskantar gidan iyalin sayyidina Usman sannan ana kiranta babu Jibril alaihi salam saboda in Jibril alaihi salam zai zo gurin maiki yana shigowa tana kofa tana nan har yanzu ana kiranta yanzu da babu Jibril alaihi salam ita ce kofar da in za ta je gurin ashabu suffa kofar da za ta ji kana shigowa za ka ga dandamalin ashabu suffa ahli suffa dinna to wannan kofar ita ce babu Jibril alaihi salam ita ce kofar da lokacin da ake gina masallaci annabi yake shigowa ya ga aiki da aka gama masallaci ta nan kofar annabi yake shiga yayi sallah in zai je masallaci daga gidan Abu Ayyub al-Ansari so da ta wannan farfajiyar nan mai gidan Abu Ayyub al-Ansari wanda aka rushe an mai da shi ɗaya daga cikin ɓangaren farfajiyar masallaci sannan babu Atika matar da sayyidina Umar ya aure ta daga baya yau ana kiran kofar da suna babu rahmati duk in ka je Madina ka duba ka ga babu rahama to wannan ita ce da kofar da ake kira babu Atika kofar da take fuskantar gidan Atika radiyallahu anha wanda sayyidina Umar ya aure ta sannan kofar kudu da aka canza alƙibla bayan wata 17 ko 18 aka ce a fuskanci Ka'aba yanzu saboda haka sai annabi ya sa ta toshe kofar kudu domin yanzu ƙiblan masallacin kudu ne duk wanda yake Madina kudu zai kalla ya salla saboda Madina tana arewacin Makka ne so in kana so ka fuskanci Ka'aba ina za ka fuskanta kudu dan haka ƙiblar yanzu masallacin kudu ne to da ma'aiki ira da mincin Allah su tabbata da ya aka canza alƙibla sai ya sa aka toshe kofar kudu aka buɗe wata kofa a arewa to wannan kofa arewar yau ana kiranta da babu Umara radiyallahu anhu wato kofar sayyidina Umar Allah shi kara mishi yadda sannan masallaci yau akwai annabi a ciki akwai sayyidina Abubakar a ciki akwai sayyidina Umar a ciki Allah shi kara mishi yadda sai da masallacin ya ɗauki shekara 77 ba annabi a ciki lokacin mulkin ɗaya daga cikin kalifofin Banu Umayya kalifa na shida a cikin tsarin Banu Umayya wato kalifa Al-Walid ibn Abdul Malik a lokacin Umar ibn Abdul Aziz Allah shi kara masa yadda shi ne gwamnan Makka kafin ya zama halifa sai kalifa Al-Walid ibn Abdul Malik ya ce a fadada masallacin sai ya bayar da umarni ya ce gidan annabi inda yake inda nan ne ɗakin Aisha radiyallahu anha inda Abubakar yana ciki radiyallahu anhu Umar yana ciki radiyallahu anhu a shigar da shi cikin masallaci a sa katangar a baya an yi wannan aiki ne hijira na da shekara 88 zuwa hijira na da shekara 91 wato a wannan lokacin a cikin wannan lokacin aikin da aka yi na fada da masallacin na shekara 3 a wannan lokaci ne aka shigar da ma'aikin tsira da mutuncin Allah su tabbata a gare shi shi yasa yau za ku ga waɗanda ba su damu da harkar annabi ba suke yin fatawa cewa a fitar da annabi daga cikin masallaci a'udhu billahi suna faɗin abubuwa wanda ni ba zan iya faɗa ba saboda haka tun daga shi Al-Walid bin Abdul Malik ya yi khalifanci hijira na da shekara 86 zuwa hijira na da shekara 96 wato shekara 10 yana daga cikin muhimmin aikin da ya yi shi ne ya shigo da ma'aiki cikin masallaci sannan zamanin ma'aiki masallacin ba shi da minara wannan halifa Al-Walid ibn Abdul Malik dinna a wannan aiki da ya yi tsakanin hijira na da shekara 88 zuwa 91 shi ne ya sa aka yi minara aka fara minara guda 4 domin yau masallacin annabi yana da minara 10 da haka duk ko'ina kake a cikin garin Madina za ka hango masallacin domin kowace minara tana da tsawon mita 105 so da haka duk inda kake a Madina za ka hango ta minarori guda nawa minarori guda 10 sannan yau masallacin in ka kalla inda annabi yake a sama an yi wani abu kamar rumbu kore dom ban san yadda da Hausa zan fassara dom ba kira suna kiran shi dom D-O-M-E wannan abu kamar rumbu din nan kamar gashi ana yawa alhamdulillah duk shi shi larabci larabci ne amma Hausa ha sun aro to wannan rumbu wannan kamar ubba din nan babu shi a zamanin Sayyidina Abubakar babu shi a zamanin Sayyidina Umar babu shi a zamanin Sayyidina Usman babu shi a zamanin Sayyidina Ali ba a samu wannan ba sai da hijira ta kai shekara 678 sai aka yi wannan kubba din amma da katako da ice ba tenti to daga baya an ta yin tenti to yadda yake koren nan a yanzu bai samu tenti kore ba sai miladiya 1837 miladiya 1837 aka yi wa wannan abin tentin da kuke gani kore dinna duk inda ka tsaya ka kalli wannan abu kore kai tawakkali da manzon Allah ba za ta ban Madina ba sai Allah ya biya ma bukatarka alfarma sai na da wannan kubba kore dinna sannan zan maimaita yaushe aka yi wannan kubba hijira na da shekara 678 amma ba a yi mai tenti ba sai miladiya 1837 akai sannan ba a mai da shi na siminti ba sai miladiya 1817 sannan masallaci a yanzu yana da lema-lema na waje din nan wayannan lemoni da kuke gani masu rufewa da budewa din nan lemoni ne guda 250 sannan a jikin lemonin an lullika fankoki masu fesa ruwa in ana zafi wayannan fankoki guda 436 a masallacin sannan abin alfahari da masallacin a zamanance domin lantarki tana cikin abin da Allah ya kawo a wannan zamani duk Arabian Peninsula wato jazirar Larabawa babu inda aka fara sa na lantarki sai masallacin annabi duk jazirar Larabawa, Dubai ne, Qatar ne, duk wasu gari ne na Larabawa, duk jazirar Larabawa, babu inda ya fara samun lantarki sai garin Madina. Garin Madina ina? Al-Masjidin Nabawi. Yaushe aka sa lantarki a wurin? Shine 1909, lokacin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana shekara 9 da haihuwa. Aka sanya wa masallacin lantarki, shine wuri na farko. Amma abin mamaki, Najeriya ta riga, Saudi Arabia ta riga, Al-Masjid Nabawi samun wutar lantarki. Da aka kuka ga yau wutar ma Najeriya ta fita Saudi a ƙarfi da tsayawa. Abin mamaki, Najeriya mun samu wuta miladiya 1898 muka fara samun wuta. Sannan wannan masallaci Al-Masjid Nabawi, lokacin da aka gina shi fimanta murabba'in mita 1050 ne, yau yana da murabba'in mita 82,000, wato ya fi girman masallacin yadda yake a zamanin Annabi so 78. Sannan cikin masallacin yana iya ɗaukar masu ibada 1,000,000, banda haraba. Cikin masallacin zai ɗauki mutum 1,000,000, amma an yi ne domin ya ɗauki mutum 600,000. Amma idan aka haka sauri sosai, aka haka ƙafa, zai ɗauki mutum 1,000,000 a lokaci guda, banda haraba. Wannan gine-gine da aka yi masallacin ne zama haka. Annabi ya yi nashi, Sayyidina Umar ya yi nashi, Sayyidina Usman ya yi nashi, sannan kuma khalifofin Banu Umayya sun yi nashi, khalifofin Abbasiyawa sun yi nashi, sannan sarakunan daular Usmaniya wato Ottoman Empire sun yi nashi. Kamar misali, su suka fara kai wutar lantarki, sarakunan Ottoman Empire 1909. Sannan ginin masallacin na ƙarshe yadda ya kawo yanzu shi ne wanda aka yi a lokacin Sarki Fahad, domin su ma'anu Saud sun yi nasu. To lokacin da aka yi na ƙarshe shi ne wanda aka yi 1994 a lokacin Sarki Fahad, Sarki Fahad ɗan Abdulaziz shi ne ya yi gini na fada da ainihin cikin masallaci da haraba ba na ƙarshe. Ya shafe wannan aiki 1994. Sannan Al-Masjid Nabawi yana da abubuwa wanda ya sha bamban da sauran masallatai. Idan kana Al-Masjid Nabawi, ka suranta cewa kana ziyarar Annabi ne da ta gashi. In Allah ya so ya yarda, abin yana iya tabbata a gare ka kamar yadda ka zata. Akwai bayin Allah wanda sun je Madina suka ziyarci ma'aiki, suna jin yunwa, ba su san kowa ba, bacci ya kwashe su, suka yi mafarkin suna cin gurasa. Wallahi yana buɗe ido sai ga rabin gurasa a hannun shi. Al-Masjid Nabawi yana da wannan. Idan ka je aikin haji ko umara, sai Allah ya sa ka je Madina ziyarar ma'aiki, sai wanda kuka je da su suka ɓace maka, baka kuma gane masauki ba. Idan ka zo daidai inda za ka iya kallon inda rauda Annabi take, ka ce ya Rasulallahi ka haɗa ni da wanda na zo da su ɗina. Ba zan gane masauki ba, Rasulallahi ka haɗa ni da su. Ina mai tabbatar maka ba za ka yi awa ɗaya ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka su, ko ya kawo wanda ka sani. Ƙaramin takadiri kenan. sai daga masallacin yana da falaloli da yawa wanda ba su da iyaka. Ya ishe ka da yau annabi yana wurin, sannan masallacin a yau shi ne ya sa Madina ta fi Maka, domin garin Maka abin da ya sa yake da daraja. Duk wanda ka tambaya ta ce a nan Ka'aba ce, Ka'aba annabi ya dube ta yake kina da daraja, amma mumini ya fi shi daraja. Wato in dai mutum mumini ne ya fi Ka'aba daraja, saboda haka abinda ka Maka ke takama da shi Ka'aba, abinda Madina ke takama da shi shine mene? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce ke Maka kawo abinda kika fi takama da shi, me za ta kawo? Ka'aba. Ke Madina fitar da abinda kika fi takama da shi, me za ta fitar? Annabi. Yau yana ina? Yana Al-Masjidin Nabawi. Wannan abinda Ka'aba take a Maka ke takama da shi, mumini ma ya fi wannan abin daraja. Ka'aba mumini ya fi ta daraja, amma abinda Madina ke takama da shi banda Allah ba wanda ya fi wannan abu, shine Annabi Muhammad. Alhamdulillah, wannan kungiya da ta shirya wannan zama, Allah ya saka muku da alheri. Ina cikin jawabi babban limamin Fantuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana shi, ɗaya daga cikin mutanen da suke cusa muku soyayyar Annabi Muhammad. Ku ci gaba da yi maulidi a irin sijar da ake yi ɗin nan da na shekararsa 842. Saboda haka maulidi na bana a sijar da ake yi a yanzu ɗin nan da sauran wurare na tarurruka da sauransu, na bana shi ne na 843, domin an fara yi ne hijira na da shekara 604, wanda ya fara yi shi ne sarkin Irbin Muzaffar Dini. Bari ku ji hidimar da kaɗan daga ciki. A hijira na da shekara 4 yana tunanin yin maulidin saboda kyakkyawan niyya, sai Allah ya kawo mishi wani bawan Allah malami hafizi a ilimin hadisi wanda ake kira Umar ibn al-Hasan ibn Dihya. Shi mutumin Valencia ne ta ƙasar Spain a yanzu, Valencia a ƙasar Spain a yanzu, suna wanda samarin da suke kallon ƙwallo ba ku ga Valencia. To wannan ibn Dihya ɗan wannan garin ne, sai ya je Fas inda Rauda Sheikh Tijani take radiyallahu anhu. To daga nan sai Allah ya cimta mai cewa ya tafi Irbil a ƙasar Iraki. To da ya je garin Irbil, sai ya tarar da sarkin garin Muzaffar Dini Umar ibn al-Hasan Abul Khattab yana shirin yin maulidi. To sai sarki ya ga wannan malami ibn Dihya abinda yake shirin yi, sai ya ce to bana rubuta maka wani abu ba wanda ya shafa Annabi, sai ce rubuta mana. To sai ya rubuta mai wata kasida yana kiranta At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nabiyyi. Wannan kasida da sarki ya duba ya ga fa'ida da ta ciki, a wancan lokacin hijira na da shekara 604, yau shekara 842, ya ɗauki dinare dubu ya ba Ibn Dihya. Dinare dubu a yau yana daidai da naira miliyan 500,000 da miliyan 980,000. Wato ya wuce rabin biliyan. Dinare dubu a yau, zan maimaita, yana daidai da naira Najeriya miliyan 559,380. Shine abinda sarki Muzaffar Dini ya ɗauka ya ba wanda ya rubuta masa At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadir Ibn Dihya. Sai daga yi wa Annabi hidima a wajen falala da wajen alheri ba ta da iyaka. Ayyukan da kuka faɗa kuna yin nan, Allah ya saka muku da alheri. Allah ya kai mizanin iyayenku da mizanin malamanku. Na yi matuƙar jin daɗi da na samu kaina a cikin mutanen kuntuwa masoya na Muhammadu da gaske. Kada ku damu, musamman samari, da cewa maulidi annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba. Wannan tun farko wanda ya faɗa mata karke aiki kaza saboda annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, to ka sani mutum ne wanda bai san addini ba. Domin na farko ka tambaye shi waye ya kafa ka'ida cewa abin da annabi bai yi ba kar a yi, wane ne ya kafa wannan ka'ida? Babu. Wannan gari ne albarka kuntuwa. Annabi ya zauna kuntuwa ne? Wanda ya ce ba zai yi maulidi ba saboda annabi bai yi ba kuma yana zaman garin kuntuwa, shi ya yi ne kenan shi ma? Amma zama kuntuwa halal ne, in ka ga dama ka zauna kuntuwa, in ka ga dama ka zauna ɗan dine, in ka ga dama ka zauna Bakori, in ka ga dama ka zauna Kaduna, saboda babu inda Allah ya bada umarni ya ayyuhal ladzina amanu kunu kuntuwa. Babu inda Allah kuma ya yi hani ya ayyuhal ladzina amanu la taskunu kuntuwa. Babu. Saboda haka ja'izi ne. Saboda haka yin maulidi ja'izi ne a gurin masoyin annabi dole ne. Amma musulmin da baya maulidi in dai zai kuka maulidi ya rasa alheri ne mai yawa, amma ba umarni ne aka yi mishi na wajibi ya yi ba. Amma inda ƙarni suke shi ne mene ka ce za ka hana da hujjar annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba. Domin kaɗan da muke magana a masallacin nan kun ji abubuwa da yawa wanda annabi bai yi ba. Yau a ce to masallacin annabi sai dai a dawo da shi yadda ya shaɗa. Ba. So da ka bid'a addini shi ne ma uhudika ala khilafi amri shari, abinda aka farar da shi amma ya saba umarnin mai shari'a. Me umarnin mai shari'a? Shi ne alqur'ani, sunna, ijma'i da qiyasi. Kafin abu ya zama bid'a shari'an sai ya cika sharuɗa biyu, ya zama na abin sabo ne babu shi a zamanin annabi. Sharaɗi na biyu, abin kuma ya sabawa Qur'ani ko ya sabawa sunna ko ya sabawa ijma'i ko ta hanyar kiyasi za a iya hanawa. Misali taron maulidi ɗin nan, in wani yanzu ce ai annabi bai yi irin wannan ba, to shi kenan sabon abu ne. Sharaɗi na biyu, annabi ya hana? Bai hana ba. Qur'ani ya hana? Bai hana ba. So daga a ci gaba da yaɗa maulidin annabi, a ci gaba da yaɗa rayuwar annabi. Allah ya ƙarawa annabi matsayi, Allah ya ƙarawa annabi wasila. Wannan jarimar kuntuwa mai albarka, Allah ya ƙara mai arziki, Allah ya ƙara mai kwanciyar hankali, Allah ya ƙara mai zaman lafiya. Allah ya lulluɗe garin da abin da yake lulluɗe masoya annabi. Garin kuntuwa duk barazan da ake samu ta tsaro a ƙauyuka na gefen gari da koma ina ne, Allah dan alfarmar annabi Muhammadu ka tsare garin kuntuwa. Ka tsare garin kuntuwa. Duk wani gari da yake da masoyin annabi mutum tsaye matsoyi na gaske, Allah ka tsare wannan garin. Albarkar sayyidina Rasulullahi, albarkar annabi Muhammadu. Sannan daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin tarayya, da Allah ta ƙara duban mutanen Najeriya da idan rahama a duk sake duba abinda ya shafi farashin man fetur. Jiya nan muna murnar maulidi zai shigo, aka yi ƙari wanda yake yau ta kai ga a gidan mai sai ka tsaye lita ɗaya a wani guri naira 1,500 a gidan mai. A gidan man gwamnati sai ka siya lita in ka samu naira 897. Saboda don girman Allah gwamnati ta duba wannan. Mun san cewa gwamnati ba ta yin abu da gangan nan ta azabtar da mutane, amma a duba wannan. Amma abinda nake so in gaya wa ƴan uwa masoya annabi, wallahi addu'a kawai Allah gyara Najeriya, Allah gyara Najeriya, ba aiki ba zai yi ba. Wallahi aikin shi ne ta ƙawa. idan ka shiga inci kana neman mafita ran ya ga maka me zaka yi wa man yattaqillaha idan lahu mene makaraja amma Allah bai ce wanda yake neman mafita ya ta addu'a ba addu'a sinadari ne kamar mutum mai mota shi sai faci sai zauna gaban tayar taya dan alfarman manzon Allah ki cika taya ina hada shi da Annabi Muhammad ki cika Allah yaushe wannan taya za ta cika sai an kawo mene wannan abun na hura iska sai an kawo wannan abun na mene na hura iska duk addu'ar da zamu kan kasar nan ta gyaru idan mutanen kasar ba su gyaru ba kasar ba za ta gyaru ba amma shugabanni ne ke fara gyaruwa al'umma ta gyaru idan salaha ra'su salaha baqil jasad wannan shine ka'ida idan salaha ra'su salaha baqil jasad idan kai ya gyaru to sauran jiki zai gyaru ma'ana idan shugaba ya gyaru al'umma za ta gyaru ba kamar yadda wasu za su ce muku ku gyaru sannan shugabanni su abin nan ba a'a shugaban ne zai fara gyaruwa shi yasa Umar bin Abdulaziz shugaba adili randa aka je binne shi shugaba ne khalifa mai adalci randa aka je makabarta binne shi a makabartar takarda da rubutun haske ta fado abinda aka rubuta a takardar shine bismillah amanin minallahi umar ibn abdulaziz minan nadi wannan amincewa ne daga Allah zuwa gurin umar dan abdulaziz cewa ba zai shiga wuta ba a makabarta yana shugabanci takarda ta fado da rubutun haske a jiki Imam Suyuti ya faɗi wannan saboda shugabanni su yi kokari don Allah albarkacin man fetur Allah ya ba mutanen Najeriya ne don mu ji daɗi ba don mu wahala ba tunda an cire tallafi ana tunanin da cire tallafin mutanen Najeriya za mu ji daɗi sai da mana kuma da cire tallafin mutanen Najeriya mun shiga wahala to a koma yadda ake da a dawo da tallafin gwamnati ta ci gaba da ɗaukar tallafin nan kuɗin nan na mutanen Najeriya sannan abu na ƙarshe kafin sauka da samari duk sanda irin wannan abu ya faru kamar abin da ya faru kwanakin baya na zanga-zanga da sauransu a tambayi malamai ne duk abin da za a yi a samu kamar liman a samu halifa a kunto misali na bayar ga abu ya zo an ce a yi kaza a yi kaza ya kuka gani a ɓangare na shari'a za su gaya muku amma ba matashi ba saboda yana ganin ana yin abu ba kyau ya yanke hukunci kawai ya yi abu da kanshi yin haka zai haifar da ɗa mai ido abu da zan gaya mana farashin kayayyaki a Najeriya ko kuma ce yanzu a kuntuwa tunda muna kuntuwa kafin a yi zanga-zanga da farashin kayayyaki bayan an yi zanga-zanga wane ne ya fi farashin kayayyaki kafin a yi zanga-zanga da farashin kayayyaki bayan an yi zanga-zanga wanne ne ya fi yadda za a gane farashin litan man fetur mu ɗauke ka a matsayin misali kafin a yi zanga-zanga nawa ce farashin litan man fetur da yanzu an yi zanga-zanga nawa ce wanne ne ya fi ne aka samu kenan sannan an kashe wasu an raunana wasu an kona dukiyar wasu an ci mutuncin wasu an yi ashar an yi zage-zage an lodi kayan jama'a ya zai Allah ya kyale mutane so da haka duk abu in ya zo a garin kwanciya yan uwa samari masoya annabi a je gurin liman a je gurin halifa ce ga abubuwan da muke ji ya mu shiga ne ko kan mu shiga wannan koyarwa shi Ibrahim ya bayar shi yasa yau a garin kuntuwa da sauran garuruwa je ka ofishin yan sanda ka tambayi DPO akwai musulmi a nan
a tsare zai ce maka akwai bishiyo ina son magana da su dan Allah in ya baka dama ku je cell by cell ka tambaya akwai wani cell kai akwai musulmi ne maka sun ce eh akwai ɗan tijaniya a cikin ku ba ka ji sun yi shiru ba ɗan tijaniya a cell ku gaba a nan funtuwa babu in yace shi dan tijaniya ne a ce ina zawiyarka kila ma za ka ji bai san me zawiya ba da san me zawiya ba dalili shi Ibrahim radiyallahu anhu ya nuna mana hanya shi yasa akan maganar kidnapping ka je ka tsana harkar ƴan sanda ba za a iya samun maka da ɗan tijjaniya wanda ya tasattas ne na kidnapping ba an robbery haka duk wani criminality ba za ka samu almajirin shehu ana tsare da shi akan haka ba amma yanzu kana iya zuwa ofishin ƴan sanda na Punto ka gwada ƙarshenta wanda za ka samu ba tijja mai kima yana ofishin ƴan sanda kima sanadiyar bashi ne ko sanadiyar kuɗin haya wani dai abu wanda yake civil case ne misali amma criminal case ba za ka samu ɗan tijjaniya ba kuma ka gwada in an tashi daga nan ka je ofishin ƴan sanda na Funtuwa ba za ka samu ba saboda tarbiyyar da aka bayar kenan girmama liman a gan shi a durƙusa a gaida shi a ga halifa a durƙusa a gaida shi ba shi ne girmamawa ba girmamawa babba shi ne al'amari ya taso a tuntuɓe shi me za a yi wannan shi ne hakikanin girmama amma ka gani ka zo ku ka da ni umarnina ba ta bi ko kuma tuntuɓa ta ba ta yi ba girmama ka je kusa ka ga yadda shawar amma abu ya taso a zo gurinka a tuntuɓe ka ya za a yi shi ne ya cikakkiyar girmamawa Allah ya ƙara Funtuwa albarka wannan ƙungiya da membobin ƙungiya Allah subhanahu wataala ya ƙara musu albarka su da zuriyarsu da iyayensu da dukkan abin da suke yi sannan jama'ar Funtuwa gaba ɗaya Allah ya muku albarka mu ma da muka zo muka shiga cikin ku Allah ya mana albarka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sawwaq nasir al-haqq bil-haqq al-hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi wa kadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah الحمد لله الحمد لله يا هو ما شاء البركة يا مكجي دا مرنا دا فارين شيكي دا نشادن دا امام ايبكا تمو ساكمكم وانا ماماكم علمي دا كتاريم رشيد انزان دا لايوال نسو امو النبي محمد دا ما با فارين شيكي سي اكشن سمين النبي محمد أشمعها ما دمت تدري محمدا فداري اسم المامون في دهره هو ما تبتل ما تشعى كرهوا أي ينزمع كفارة دوننا تبتل وانم ببن باقونامو فضيلة الدكتور الشيخ حمر مرايا يا الكيمو ya yi wata iriyar tafiya da mu nuraniya bai gushe ba yana tafe da mu haske da ya kai mu birnin masoyin mu Annabi Muhammadu muka ga masallacinsa da idanun zukatanmu na ka tabbatar wannan ya faranta ranmu ya zama wajibi mu yi godiya ta musamman ga wannan babban bako namu da fatan yadda Allah ya kawo mana shi lafiya Allah ya maida mana shi gida lafiya ya taba fannoni masu yawa wanda na tabbatar malamai da za su yi taliki daga baya duka za su ƙara warwara don mu ƙara samun natsuwa kamar yadda malam Qurashi ya faɗa ba tashi aka yi ba ai Hausa ana cewa wai mai ɗan daɗi ƙarewa ko to me daɗin daɗi ai ƙarawa ko ba cin abin da za a ƙara yanzu na taliƙoƙi ko kuma gobewar haka ma muna nan ana ƙara ƙarawa ashe kaga daɗin daɗi ƙarawa saboda haka mu a cikin sha'anin Annabi Muhammad babu maganar daɗi yayi laifi dan ba zai kare da muna tare da waɗannan jagorori insha Allah a daidai lokacin da Fadilatu Doctor yake gabatar da wannan daddadar makara shugaban majalisar shura ta muryar ɗariƙa wanda hatta wannan kungiya ta zagayen maulidi tana a ƙarƙashin majalisar shura ne na san Fadilatu Doctor ta yi bai san ko in ce akwai buƙatar mu sanar cewa mu a fito ƙarƙashin waɗannan jagorori Allah ya kawo mana wani tsari na samun wata radiɗa da ta ƙulle mana ƙungiyoyinmu na ɗariƙa da masallatanmu na ɗariƙa da zaruriyoyi da shehunanmu da al'ummomi da limamai guri guda ana aiki bai ɗaya tare da juna wannan alkhairi ne kuma ya haifo mana da alkhairai ba ƙanƙana ba to muna godiya kuma muna jinjina ga isowar shi shugaban majalisar shura dama shugaban central working committee maulana al-khalifa da shi muka fara amma mataimakin shugaban majalisar shura maulana ash-sheikh ibrahim jilani shi ma ya shigo daga baya na ga isowar sheikh malam magaji wanda a makalolin gobe har shi za mu ji in Allah ya yarda shi ma ya iso muna mashi barka da zuwa da sauran manyan baki daga kusa da nesa da dama shugaban wannan kungiya ta zagaye yayi gamamman maraba tun kafin a fara yanzu insha Allah abin da zamu ji ta'aliki ne na farko wanda aka ayyana cewa shi mataimakin shugaban majalisar shura maulana ash-sheikh ibrahim jilani shi ne zai gabatar amma sakamakon wani uzuri mai nauyi da ya faɗo sai ya ce yayi izini ga imam muallim fadil sadiq jaridicce yayi ta'alikin a madadin shi saboda larura ta uzuri kada ya zamo lokaci ya rike ba tare da ya iso ba to yanzu da shehi ya iso sai aka manta da barbare za ta ce wai ya shawo ya yi ta gona ya ce an raba mai hankali shi sai yake a ce ya shawo ya kwanta sai aka ce shawo ya ta gona ya ce an raba mai hankali wanne zan nufi wanne zan bari to yanzu da shehi ya zo da kanshi kuma ga wanda ya yi ma izini ya yi ta aliki bari mai da hankali kan shehi